This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar Jamhuriyar Niger ta FM a gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka nan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, Sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya mai karantawa Sahabu Imam Aliyu. Adadin mutane da suka halaka a Turkiya sakamakon tagwayen bama-bamai da suka tashi a wani gangamin neman zaman lafiya a birnin Ankara na kasar ya haura zuwa 95. A darajiya ne hukumomin kasar suka ba da wannan ƙarin bayani, suka ce mutane kusan metan kuma sun jikkata. Hukumomi a fannin kiwon lafiya sun ce sai ta yi wannan adadi ya ƙaru cikin kwanaki masu zuwa domin ganin yadda waɗansu da suka samu raunuka masu tsanani suna kwance rai hannun Allah. Fashe-fashen sun auku ne a tashar Dogo da ke gundumar Ulsa, kuma hakan ya auku ne a wani gangami da ƙungiyoyin ƙwadago da kuma fararen hula suka shirya. Masu fashin baƙi suna zaton wannan aikin ƙungiyar ISIS ne ko kuma wata ƙungiya mai keshin ƙasa wacce take adawa da ƙungiyar PKK da aka haramta. Zuwa yanzu dai babu wata ƙungiya ta fito ta ɗauki alhakin kai wannan hari. Shugaban na Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya kira farmakin da cewa mummunan hari ne da aka kai kan haɗin kai da zaman lafiyar ƙasar. Ya soki dukkan ayyuka da suke gabansa domin mai da hankali kan tsaron ƙasa. Shugaban Amurka Barack Obama ya miƙa ta'aziyyarsa a madadin Amurka ga da sauran jama'a ga Prime Minister ƙasar. Rasha ta ce ta zafafa kai hare-hare kan muradun ƙungiyar ISIS a Siriya, ci gaba da goyon baya da take baiwa dakarun Siriya waɗanda suka kwace wasu ƙauyuka biyu a arewacin birnin Hama daga ranar Juma'a. Wani kakakin ma'aikatar tsaron Rasha, Igor Konashenko, a yayin da yake magana da kafofin yaɗa labaran Rasha jiya Asabar, ya dangata ƙarin farmaki da Rasha take kaiwa kan abin da ya kira gagarumin ƙarin bayanai kan muradun ISIS suka gano ta wajen amfani da jiragen yaƙi masu aikin leƙen asiri. A nan birnin Washington, manyan jami'an tsaron Amurka sun tattauna ta bidiyo da wato takwarorinsu na ƙasar Rasha a zaman wani ɓangare na ƙoƙarin tabbatar da ba a samu damuwa ba sararin samaniyar ta Siriya da ke ƙara ƙaruwa da jiragen yaƙi tsakanin ƙasashen biyu. Kakakin ma'aikatar tsaron Amurka Peter Cook ya kira tattaunawa a zaman mai tasiri wanda ya ce aka fi mai da hankali baki ɗaya kan matakan tabbatar da sojojin suna gudanar da aikinsu ba tare da samun damuwa tsakaninsu ba. Takwarorinsu na Rasha ma sun tabbatar da haka. Amurka za ta biya diya ga iyalan waɗanda suka mutu ko suka jikkata sakamakon harin da jiragen yaƙinta suka kai bisa kuskure kan asibiti da ƙungiyar likitoci na Doctors Without Borders da ke gudanarwa a birnin Kunduz na Afghanistan a makon jiya. Kakakin ma'aikatar tsaron Amurka Peter Cook ya faɗa jiya Asabar cewa har yanzu dai ba a tantance ko kuma ba a ƙayyade yawan kuɗaɗen da Amurka za ta biya kowane dangi ba. Duk da haka ya ce diyyar farar hula da suka jikkata waɗanda ba ƴan gwagwarmaya ba da kuma iyalan farar hula da suka halaka waɗanda su ma ba ƴan gwagwarmaya ba su ne za su samu wannan diya. Ƙungiyar ta Doctors Without Borders ta ce farmakin da jiragen yaƙi ya kashe marasa lafiya 10 da ma'aikatan kiwon lafiya da ke ƙarƙashinta su 12. Ƙungiyar mayakin jin ƙai ta faɗa ranar Alhamis cewa har zuwa yanzu akwai mutane 33 waɗanda har yanzu ba san inda suke ba, cikinsu da marasa lafiya 9 da kuma ma'aikata 24. Isra'ila ta kaddamar da hari da jiragen yaƙi a safiyar Lahadin nan a zirin Gaza, ta kashe wata mace mai juna biyu da kuma ƴarta ƙarama. Rundunar sojojin ta Isra'ila ta ce ta kai harin ne a zaman martani kan wani hari da roka da aka kai wa ƙasar daga yankin da Hamas take da iko. Na ta faɗa jiya Asabar cewa garkuwa daga makamai masu linzami ta cafke wani roka a garin Hof Ashkelon da ke arewacin Gaza. Masu aikin kiwon lafiya a Gaza suka ce matar da ƴarta sun mutu ne sakamakon gini da suke ciki da ya rushe sakamakon wannan hari. Wasu mutane masu yawa kuma sun samu raunuka. Hakanan a yau Lahadin na sojin ta Isra'ila ta ce wata Bafalastiniya ta tada bam da aka boye cikin wata mota a wani wurin duba motoci a yammacin kogin Jordan ta raunata ɗan sanda ɗaya. Wannan harin ya kuma biyo bayan ƙarin hare-hare da wukaƙe a ɓangaren tsohon birnin Kudus jiya Asabar. A harin farko wani ɗan shekaru 19 da haihuwa ya daɓa Yahudawa biyu wuƙa kamin a harbe shi har lahira. Daga bisani wani ɗan shekaru 19 da haihuwa shi ma ya daɓa ƴan sanda biyu wuƙa kamin shi ma ƴan sanda suka harbe sa kashe shi har lahira. Jerin hare-haren duk suna aukuwa ne a gabashin birnin Kudus a kewayen masallacin Al-Aqsa da yake da matuƙar daraja ga musulmi da kuma Yahudawa waɗanda suke kiransa Mount Temple. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. A Chadi hukumomin ƙasar sun ce akalla ƴan ƙunar baƙin wake mata su biyar sun kai hare kan sansanoni biyu dab da iyakar ƙasar da Najeriya har mutane akalla 33 ƴan ƙasar da ma ƴan gudun hijira daga Najeriya suka halaka. Ba tare da ɓata wani lokaci ba ƴan sanda suka aza laifin harin akan da kai a garin Baga Sola kan ƙungiyar Boko Haram. Ma'aikatan kiwon lafiya da ƴan sanda suka ce akalla mutane 50 sun jikkata ciki da kewayen garin da ke kan gabar tafkin na Chadi. Janar Banyaman Kosingar ya ce an auna wata kasuwa a ɗaya harin sauran biyun kuma an auna sansanonin ƴan gudun hijira biyu da ke bayan garin ne. Ko a makon jima hukumomin na Chadi sun ce mayakan Boko Haram sun kara da jaman tsaron ƙasar kusa da tafkin na Chadi. Wata mujiyar soji ta ce sojojin ƙasar 11 ne suka kwanta dama a kashe ƴan Boko Haram 17. A halin da ake ci kuma rahotanni daga Yola Fadar jihar Adamawa suka ce wani jirgin mayakan ƙasar Najeriya ya yi hadari a daren jiya Asabar kamar wato kuma babu ƙarin bayani dangane da ko akwai wanda suka kubuta daga wannan hadari. Dubun dubatan mutane ne suka yi gangami a jiya Asabar a birnin Berlin na kasar Jamus domin nuna adawa da sabuwar yarjejeniyar cinikayya da kungiyar tarayyar Turai ta kulla da Amurka. ‘Yan sanda a birnin na Berlin sun ce kimanin mutane 100,000 ne suka fito domin wannan zanga-zanga, amma waɗanda suka shirya taron suna ikirarin cewa mutane 150,000 ne suka fito domin adawa da wannan yarjejeniya da ake kira TPP a takaice.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin Nagari na Kowa.
Nagari na Kowa.
Cikin shirin za mu duba bikin ranar malamai ta duniya da aka yi ranar Litinin da ta gabata. Yamma masu sauraronmu, assalamu alaikum, da fatan kuna hantsi lafiya. Ranar 5 ga watan Oktoba ta kowace shekara an keɓe ta, ko kuma mu ce Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe ranar domin karrama malamai a duk faɗin duniya. A jihar Kaduna, gwamna Malam Nasir El-Rufa'i ya ayyana dokar ta ɓace fannin ilimi tun ma kamin a kai ga wannan rana ta malamai. Hakanan gwamnan da kansa ya halarci bikin ranar malaman, inda ya gabatar da jawabi kan muhimmancin malanta. Za mu ci gaba da neman ƙarin bayani daga jami'an gwamnatin jihar, idan ku Allah sa muka samu za mu kawo muku. A jihar Katsina ma kamar sauran jihohi an gudanar da wannan biki. Ga rahoton da wakilin sashin Hausa Zaharaddin Sani Huntuwa ya aiko mana.
Alhaji Sagir Ibrahim shine babban sakatare a ma'aikatar ilimi ta jihar Katsina, yayin bayanin cewa gwamnatin jihar za ta ci gaba da horas da malamai domin haƙata cimma ruwa.
To, alhamdulillahi, mun gode, mun gode, mun gode. Wannan rana babbar rana ce gare mu, mu ma baki ɗaya, saboda mu ma ai malaman ne, saboda haka muna tare da su. Babbar rana ce ta farin ciki kwarai, kuma ainihin sabuwar gwamnati da muka sama wadda take ta ƙoƙarin gyaran ilimi, wanda malaman nan suna ciki, su ne kan gaba-gaba su ma. Baya ga gyaran makarantu da za a yi, sai kallon malamai su ma da waɗanda ke bukata a ƙara masu bita, da kuma waɗanda ba su da ainihin takardai, ainihin shaidar karatun, karatun wannan malanta ɗin, za a yi ƙoƙari a ga cewa an wadatar da su da waɗannan abubuwa. Yanzu haka ko a lokacin da muka yi, mun gaya musu cewa muna da wasu ainihin wasu organizations waɗanda muke aiki da su, waɗanda ke ta ƙoƙarin taimaka mu yadda za su ga cewa malaman nan namu sun zama kwararru. Sannan kuma kwanan nan ma akwai wani sabon project wanda muka samu shi ma wanda muke kira da shi Global Partnership for Education, wanda shi ma mafi yawan abubuwan da ke cikin shi da ainihin yadda za a taimaka mu malami ne ya ƙara gyara sana'a shi da kuma ƙara samun fahimta yadda zai koya kallon yadda ainihin zamani yake.
Professor Mamman Abdu Wasagu shine shugaban kwalejin ilimi ta gwamnatin tarayya dake a Katsina. Shawaratar shugabannin kungiyoyin malamai yayi akan faɗi ma mambobinsu gaskiya.
Rana ta duniya irin ta yau kamata yayi malamai su yi ma shugabannin su, wato Allah yake ce ma union leaders, kamar nan Najeriya mun san akwai abin da ake ce ma NUT, to kamata a ce shugabannin NUT irin rana ta yau su tsaya su faɗa ma malamai gaskiya. Ina suka kai da magana batun albashin malamai a Najeriya? Ina aka tsaya batun negotiation da ake su faɗi gaskiya? Domin babban matsala da ake samu shine wasu union leaders ba sa faɗin gaskiya. Kasance su ɗaya ke sha'anin su, to su fito su faɗa wa malamai gaskiya ga inda aka tsaya. Ta nan ne malamai su kuma za su ɗauka su ba da shawara. To aikin gafala mu ne, in ba mu gyara shi ba wanda zai gyara mu shi. Lokacin a yi ta yajin aiki ina gani ya ɗan fara wucewa. Lokaci ne wanda ya kamata a zauna a fahimci juna. Gwamnati ga mu ga matsayin mu ga abin da muke so, kuma ita kuma ta bude gaskiya kai jama'a, mu kuma ga abin da muke iya ba ku. Kaga idan akwai fahimta tsakanin malamai da gwamnati gaskiya ko yajin aiki ba za a ta yi ba. To duk inda aka yi sai ka isko ana taima juna kulli kuciya.
Bashir Nuhu Yashe shine shugaban hukumar horas da malamai ta Katsina. Yace ranar ta bikin malamai ta duniya yayi armashi sosai a jihar.
Rana ce babba, domin a ce ma ranar malamai ta duniya ita kanta ta nuna cewa malami yana da muhimmanci. Muhimmanci tun daga al'ummar shi zuwa ga jihar shi zuwa ga ƙasar shi zuwa ga duniya. Kamar yadda muka ga wannan ranar malamai ta duniya ta Katsina, ta jihar Katsina, tunda muna da kyakkyawar da NUT, tunda da an ce Nigerian Union of Teachers haka shi National Teachers Institute, to an san cewa akwai alaka mai karfi tsakanin su. Mu muna horar da malamai ne, su kuma malaman nan nasu ne, tunda su kungiya ce wanda ta malamai. Saboda haka mu in muka horar su kuma suna tare da malaman nan. Kan mu dan juma ne da dan jummai. Wannan rana ta malamai ta duniya ta yi armashi kwarai a nan jihar Katsina, domin na je wajen taron wanda aka yi a Karkanda Stadium. Manyan jami'ai na gwamnati sun je, kuma ma'aikatan gwamnati sun je, tun daga ma'aikatan gwamnati na ma'aikatar ilimi ta jihar Katsina da hukumar bai ɗaya ta ilimi da jami'an gwamnati wanda suka shafi kusan ilimi. A hakikanin gaskiya rana ta yi armashi, kuma an yi bayanai masu armashi masu muhimmanci, tunda an gabatar da kasidu. Duka kasidun nan ga yadda na karanta su na kuma fahimce su, sai naga cewa suna ba malami muhimmanci ne, kuma suna ba shi zamma na yake aikin shi.
Saudi Hassan dai shine shugaban kungiyar malamai ta jihar Katsina. Ya karanta sakon shugaban kungiyar na kasa Martin Olukoye ya bada shawara kafa hukumar kula da ilimin sakandare, kuma ya tar da aikace-aikacen ta'addanci da ke faruwa a yankin Arewa maso gabas, wanda sakamakon haka yasa aka rasa rayukan malamai 600. Shi dai wannan biki na ranar malamai ta duniya rana ce da hukumar bunƙasa al'adu da kimiyya ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNESCO ta ce an ware domin jawo hankalin al'umma akan irin rawar da malamai ke takawa wajen bunƙasa su. An dai soma gudanar da irin wannan biki ne a ranar 5 ga watan Oktobar shekarar 1994. Zaruddin Sanufuntuwa, sashen Hausa na Amurka daga Katsina a Najeriya.
A ranar Litinin muka zanta da malamin lissafi da fasaha a jami'ar Kansas da ke Missouri a nan Amurka, Professor Yusuf Alhassan, kan muhimmancin rana da aka keɓe domin karrama malamai.
To alhamdulillah, United Nations ta ware wannan rana saboda tuna malamai da irin gudunmuwar da suke bayarwa a rayuwa ta duniya iri-iri. Idan ka duba sahabo, daga shugaban ƙasa zuwa kowane irin ma'aikacin gwamnati, za ka ga cewa ya zama wani ko ta zama wanci saboda wani malami ko wata malama ta taimake shi ko kuma ta koya masa, ya zama wannan abin da ake ciki. Misali shugaba Obama ko kuma shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya, akwai wani malami ko wata malama da zan ce suka koya masa daga elementary har zuwa mukamin da ya zama yanzu. To saboda haka wannan rana an keɓe ta ne saboda a nuna muhimmancin malamai da ilimi a rayuwa ta duniya. Saboda in ka koma a musulunci, za ka ga cewa menene kalmar farko kuma menene a sura ta farko da Allah subhanahu wa ta'ala ya magana. Ita ce cewa a nemi ilimi, kuma neman ilimin nan ta waya zaka neme shi ta hanyar malami, sai ka je gurin malami, malamin nan shine zai koya maka yadda zaka san bihin ko kuma yadda zaka san fari da baki a takeice.
Me yasa harkar malanta ta shiga halin haula'i?
To akwai abubuwa da yawa da zan ce suka jawo tabarbarewar. In ka tuna da kamar yadda ni na fahimci wato malanta, wato malami yana da daraja a da fiye da yadda kake zato. Misali ya ta dauke mai unguwa ko dagaci, idan akwai malamin allo ko kuma malamin boko ne, kai ko malamin menene ne, wannan malami darajar da yake da ita za ka ga ta fata mai unguwa a da ko kuma ta dagaci ko makamancin wannan a unguwa. Yana ɗaya daga cikin dattijai ko dattijo da ake ganin sa da mutunci saboda girman wannan sana'a tasa ta koyarwa. To a yau an wayi gari za ka ga cewa wato malami da kusan da shi da babu a takaice, wasu ɗaya ubansu ɗaya, saboda lalacewar wato ilimi da kuma lalacewar malanta yadda aka maidaita. Idan ka duba yadda ilimin yake a yanzu, yara daga wato makarantar primary har zuwa a takaice university, wato koyarwa ta lalace, ta shiga wani matsayi na lahaul wala quwwata da ka faɗa. Saboda me? Na farko ba a ɗaukan malamai na gari ko kuma wanda suka fi dacewa a wannan wato a wannan aiki. Na biyu, su kansu malaman da aka ɗauke su wanda suke za ka ga cewa ba su da kishin zuci, ba ku dama aikin ma bai ma dame su ba, ko da su da ƙasa su wato zama malamai na gari ko na ƙwarai, inda za a ce duk shekara sukan je kalmar su ɗan sabunta iliminsu kama abubuwan da ake cewa national conventions ko workshops ko seminars da malamai sukan je wanda sukan dan goge. Wato a halin yanzu sai ka ga mutum yana koyarwa shekara 10, 20, 30, wato bai ma taɓa fita ko kofata malam Bahaushe dan ya je ya ƙaro ilimin sa. To wannan malami ne zai bai ma san abin da duniya take cike walanta na ma har ya koyar da wani ɗalibi, ɗalibin nan ya fahimci inda duniya ta sa gaba. To waɗannan suna ɗaya daga ciki. Na biyu, gwamnatocinmu na ƙasar duniya gaba ɗaya har da nan ƙasar an ɗauki malami galala, za ka ga cewa yana ɗaya daga cikin a profession wanda yake ba biya. Misali a ƙasar Najeriya za ka ga yanzu ɗan karota ya fi malamin elementary kuɗi ko albashi. Saboda haka me zai sa mutum ya je ya nemi aikin malanta bayan wannan ɗan karota da yake tsaye da mota ya fi ka albashi? Kaga ɗaya
haka
na biyu kuma za ka ga cewa har ila yau saboda wannan matsayi da aka shiga na lalacewar riƙin biya, za ka ga cewa duk yawancin maza sun bar wannan abin nan, wannan layi
sana'a,
duk mata ne suka mamaye yanzu wato koyarwa har a nan Amurka. You know, ana neman yanzu maza wanda za su ake cewa role model don ya zamana ana yara maza su dinga ganin cewa oh, ai yanzu malamai ma ko malami kaza akwai namiji. Amma mata yanzu mamaye saboda mazan sun gudu, babu albashi na gari, babu kyautatawa, babu yadda taimaka musu yadda za su ƙara abin nan wato wannan fanni da zai zama idawo yadda yake kamar da dai mutunci da darajarsa da sauransu. To waɗannan suna ɗaya daga cikin abubuwa da suka zance suka shafi harkar wato koyarwa. Za ka ga yanzu a ƙasar Hausa misali, ƙasarmu ta Najeriya, sauran ƙasashen Afirka ta Yamma, za ka ji mutum ma yana neman aiki sai ka ji yana cewa da Allah wane ko wance, da Allah ko ɗan teaching ɗin nan a samu masa. Ka ji ko ɗan teaching ɗin nan, ka ga saboda lalacewar wato koyarwa. Da malami shi ne wani abu muhimmi, amma yanzu a ai wato koma waye ana ganin cewa wato ya je zai koyar, ko ba makarantar koyan malanta ya je ba ko ta je ba, ko ba ilimin ne na koyarwa ko na yake da shi ko take da shi ba. Amma saboda an raina malanta ba a maida ita wata aba ba, amma yi saboda haka ake cewa kowa ma sai ka ga an ce wato kowa ma ya je.
Wannan kiɗan tita ne, wannan batun tita ne, tita uban karatu. Idan ka haifi ɗanka ka kai shi gon karatu, tika isa iyake farce sannan ya wanke riga ije aje ka gane yaro idan karatu idan kwadanka ya fana daya ya fana biyu bai zo cikin haji ba tika ka gane zai bi shi haji dan su da ido ba lafiya tai idan ka aifi danka sannan yayi faramare ai yayi sakan dire ai ya je yi ni basi ya je ya mandarata ya gangara america sannan ya sauka london ya gangaro ta paris sannan yayi gida da moto madan akwan atashi wani tica ko bai da keke ko tica ko ban karatu.
Wani basarake a jihar Kebbi ya yi bayani kan irin matakai da yake ɗauka wajen bunƙasa ilimin ɗiyamata a yankinsa, kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da wakiliyar sashen Hausa Maryam Atu Muhammad ta aiko mana.
A ƙoƙarin da sarakunan gargajiya suke yi domin ilimin ‘ya’ya mata ya bunƙasa, jagodejin Bakuye a ƙaramar hukumar mulki ta Suru ta jihar Kebbi Najeriya ya bullo da wasu dabaru domin inganta ilimin ‘ya’ya mata a yankinsa. Jagodejin Bakuye Alhaji Tukur Aliyu ya ce, saboda mahimmancin da ilimin ‘ya’ya mata ke da shi ga al’umma, ya lashe takobin cewa yankinsa ba za a bar shi a baya ba na ganin jama’ar yankinsa sun sami ilimi mai nagarta da za su tafi kafada da kafada da sauran takwarorinsa na ƙasashen duniya.
Dubarun da muke yi dama kowace firamare za mu zauna da headmaster nasu mu ga waɗanda suka ƙare makaranta mata da waɗanda suka ci da waɗanda ba su ci ba. Waɗanda sun ka ci za mu nemi inda sun ka ci mu aika musu takardu su turo muna ainihin mutanen da za mu ba su ko kuma mu ɗauke su a nan gundumar mu mu kai su makarantun nan su. To mafi yawanci yanzu daɗin da suke yi wasu akwai inda addade wasu ba su cikin gari suna nesa. To matsalar da muka samu ya danganta ga ainihin su waɗanda kaituwa daga nesa su tako su tonan da kuma su koma, saboda mace ya kamata a bata security saboda rayuwa ainihin mata tsakanin mata da maza ko kuma tsakanin nesa da inda suke zuwa nan. To amma su waɗanda sun kace waɗanda a boarding school su muna ɗaukar su a kai su kuma mu tabbatar da cewa sun yi karatun nan, kuma in sun ka dawo gida mai yawancin su principal suna kira mu su ce wance lokaci gida da gidan wani gari kaza to bata zo ba, don haka za su aiko muna a nan hada uban kasa. In sun ka aiko muna mu kuma za mu binciki wane gari take, tana Takalahia ne, tana Bakuwe, tana Kwakware ko tana wani wuri haka, to za mu aika mai garin cewa wance da yawa ne to bata samu zuwa ba mai addalili, to shi kuma zai aiko muna ko kuma ya to da ubanta da uwarta da ita sai mu yi confirming muna na addalili. Don haka bakin kokari muna kokari wanda za mu ga cewa ainihin mata sun yi karatu, don mun san muhimmancin mata karatunsu da ainihin wanda za su tarbiyyar da yaransu in suna da karatu da waɗanda ba su da karatu. Don mu ce in tana da karatu yaron ta tashi in ya je makaranta ya dawo za ta bincika wane lesson an kai muku, zai nuna mata ga lesson din da an kai already ta yi karatun ga za ta nuna mai to wuri kaza abu kaza haka yake abu kaza haka.
Da ya juya kuma game da ilimin makiyaya musamman mata ga abin da yake cewa,
to hakikanin gaskiya akwai makarantun ne waɗanda an kai musu rugagayen su, to waɗannan makarantun ne waɗannan malamai nasu za su yi muna list. Dama kamar misali in ga damana ta yi wasun su suna iya zuwa suna barin da ƙasar Bakuwe su yi kan giwa, can kan giwa akwai makaranta, to in rani yayi suna iya dawowa kuma ƙasar Bakuwe na akwai makaranta. Yarinya tana primary one, can in ta tai primary one take, in sun ka taso da sun ka dawo nan kuma tana a matsayin ta primary one. Don haka za mu bi su mu ga cewa sun yi karatu, sa'an nan duk yarinyar da za a daura mu aure mu ga namu muna da schedule wanda za a kawo muna da littafi wanda za su rubuta cewa yarinya wance kaza ta yi aure. Don yanzu haka muna da ainihin mace biyu wadda da aurensu sun haka ƙara primary kuma sun haka ƙara secondary, don haka muna bin waɗannan. To ta hanyar da muka bi muna kiran dikko-dikko, misali can da ba mu bi haka nan saboda dikko-dikkon ba su yadda ba, amma da baya da mun ka sa dikko-dikkon gaban ɗayansu mun ka ɗauko kowane dikko mun ka ɗauko ɗaya ta guda mun ka tura makaranta. to kega dole shi ko kira ainihin bahillaci ci to diyata ta makanta dole ko kai da ka ta makanta don haka hanyoyin da muka bi kenan
jagodejin ba ko ya laje Tukuru Aliyu bai tsaya a nan ba yayi kuma kira ga gwamnati da ta duba yadda ake tafiyar da mahajar karatu ta ƴaƴan Fulani makiyaya domin ya dace da tafiye-tafiyar da suke yi ta hanyar tuntubar malamansu na sanin inda an ka tsaya da inda za a tashi idan suka koma wata makaranta ta wani gari
sai dai muna neman ainihin ita gwamnati ta duyi ainihin Lani nan da Ido Rahama saboda wasu suna cikin matsala kamar ainihin matsalolin da suke ciki Hillani ne mafi yawanci su tashi nan gobe suna nan jibi suna nan ke san karatu da za a yi ma a garin Bakuwai kila in an kace can ba shine aka yi ma a kanin Kangiyo ba matsalar da muka samu abin da ya sani ce a taimaka ga ainihin su ainihin malaman ya kamata a ce sun samu committee wanda za su yi lokaci kaza zuwa lokaci kaza ga wanga karatun koda sun tashi nan nan sun ka koma can da nan na za a fara wanda yaro an ce yau za a yi kaza gobe an ka zo an kai kaza kai kaza a dambala mishi a karatun shi don haka shine muka son ainihin su malaman nan da ainihin su EOEO din nan su samu damar da tsaya suna ainihin interview da su malaman su cewa lokaci kaza zuwa lokaci kaza ga karatun da su lokaci koda sun tashi daga nan sun koma can dan nan na topic din da an ka faro shine za a tashi ba za a ketare ba don haka shi an
ko akwai nan yankin ka akwai wadda ta kare primary school ta shiga secondary school cikin
dalilin nan muna da ainihin Bahillata wadda ta kare primary school ta hau secondary school daga babbar Ruga
wani iri matakai da kake son ka dauka a nan yankin ka ka tabbatar da cewa waɗannan matan ƴan mata din suna dai zuwa makaranta yadda ya kamata
masu haro iya abinda zamu iya gabatarwa kenan cikin wannan rahoto da ikon Allah cikin shirye-shirye mu masu zuwa zamu kawo muku karashin sa kamar na madadin dukkan wakilanmu da aka ji da kuma Kibahi Radio do ne wanda ya daidaita sautin shirin anan ne Sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku sai makon gobe
Kahin mu karkare ga takaitattun labaran duniya.
Adadin mutane da suka halaka a Turkiya sakamakon tagwayen babbabai da suka tashi a wani gangamin neman zaman lafiya a Ankara babban birnin kasar ya haura zuwa 95. A daren jiya ne hukumomin kasar suka bada wannan karin bayani suka ce mutane kusan metan kuma sun jikkata. Hukumomin fannin kiwon lafiya sun ce sai ta yi wannan adadi ya karu cikin kwanaki masu zuwa domin ganin yadda wasu da wato raunuka da suka samu masu tsanani ne suna kwance rai hannun Allah. Rasha ta ce ta zafafa kai hare-hare kan muradin kungiyar ISIS a Syria a ci gaba da goyon baya da take baiwa dakarun Syria waɗanda suka kwace ƙauyuka biyu a arewacin birnin Hama daga ranar Juma'a. Amurka za ta biya diya ga iyalan waɗanda suka mutu ko suka jikkata sakamakon hari da jiragen yaƙin da suka kai bisa kuskure kan wani asibiti da ƙungiyar likitoci da ake kira Doctors Without Borders take kula da shi a birnin Kunduz da ke Afghanistan.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.